This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. Ko Nomad, ko Niya FM, ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zabe ko nade, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. An kafa dokar hana zirga-zirga a birnin New York na Amurka da kewayensa tun daga jiya Asabar, ta yadda hukumomi suka sa komai tsit a wannan birni mafi yawan mutane a Amurka. A daidai lokacin da guguwar dusar kankara da ke addabar yankin gabar gabashin na Amurka ke ta ƙara tsuma. Gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya kafa dokar hana tafiye-tafiye a dukkanin hanyoyin unguwanni da manyan hanyoyin da ke birni mai yawan mutane miliyan 8.5 da kuma Long Island, har ma da hanyar zuwa New Jersey daga bangaren yamma. Mahaukaciyar guguwar dusar kankarar mai suna Storm Janus ta mutukar addabar yankin tsakiyar Atlantic da yankin arewa masu gabas zuwa yammacin jiya Asabar dai, inda tudun dusar kankarar da ta zubo a birnin Washington DC ya kai kusan santimita 60 lallube da birnin, inda ake hasashen sake fuskantar zubar dusar kankara kimanin sa'o'i 8 da ke gaba. Wannan guguwar dusar kankarar har sai da ta tilasta canza tsarin tafiyar ɗaya daga cikin manyan jami'an Amurka. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya kamo hanyar zuwa gida daga ziyarar da ya kai ta kwanaki 5 Paris da kuma wurin babban taron tattalin arzikin ƙasa da ƙasa a Davos na ƙasar Switzerland, yayin da Alatilis aka canza akalar jirgin Sam. Ya zuwa yanzu mutane aƙalla 12 ne dai suka mutu. Duk da hasashen cewa ingantuwar dangantaka tsakanin Amurka da Iran ta sa babbar ƙawar Amurka, wato Saudiya, na jin an ci amanarta, ba a ga wata alamar rashin jituwa ba jiya Asabar, yayin da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da jami'an Saudiya da na sauran ƙasashen Larabawa. Ganawar, wacce aka yi a birnin Riyadh na Saudiya, ta zo ne bayan wasu manyan al'amura masu nasaba da Iran, ciki har da aiwatar da yarjejeniyar nukiliya da kama wasu Amurkawa a jirgin ruwa na wani ɗan lokaci, da musayar fursunonin da ta kai ga sakin Amurkawa 4 da ke kurkuku a Iran, inda aka saki ba-Amurke na 5 a makon jiya shi ma. Duk da faruwar waɗannan al'amuran, ministan harkokin wajen Saudiya Abdul Jaber ya ce ba na tsammanin hulɗar ƙud-da-ƙud tana iya yiwuwa tsakanin Amurka da Iran. Jubair ya yi wannan kalamin ne yayin da shi da Kerry ke zaune kafaɗa da kafaɗa jiya Asabar a wani wurin taron manema labarai. Ya ƙara da cewa ba na tsammanin Amurka ba ta san kowace irin gwamnati ce Iran ke da ita ba. To, karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya gaya ma Turkiyya jiya Asabar cewa Amurka na sane da cewa ƙungiyar Kurdawa ta PKK na da haɗari ga Turkiyyar kamar ƙungiyar ISIS. Duk wanda goyon bayan da Amurka ke baiwa dakarun Kurdawa da ke yaƙi da masu iƙirarin jihadi a Iraki. Biden ya je birnin Istanbul ne don ganawa da Prime Minister Ahmed Davutoglu da shugaba Recep Tayyip Erdogan a gabanin wani yunkurin da za a fara a makon jiya na lalubo hanyar tattaunawar ƙasa da ƙasa kan makomar Siriya. Bayan ganawa da Prime Minister Turkiyya, Biden ya ce ba mayakan ISIS ne kaɗai ke barazana ga rayuwar mutanen Turkiyya ba, ita ma PKK mai haɗari ce, kuma muna sane da hakan. Ƙungiyar ta'addanci ce muraren, kuma abinda suke yi na da matuƙar haɗari. To, sai dai masu lura da al'amurra a Turkiyya sun kula cewa Biden bai yi tir da dakarun Kurdawa da ke Siriya mai suna rundunar kare jama'a wadda Turkiya ta tsana kamar yadda ta tsani PKK din ba. Mutanen yankin Tilaberi da ke yammacin jamhuriyar Nijar na korafin yawan kai musu hare-haren da wasu buzayen mali ke yi ba tare da an kai musu ɗauki ba. A baya-bayan nan ma maharan sun kashe mutane aƙalla bakwai. Wani mazaunin ƙauyen Biso mai suna Ibrahim Biso ya shaidawa wakilinmu a Yamai Yusuf Abdullahi cewa
mali daga mali ne sun hito.
To an tabbatar da ko su wane ne waɗannan buzayen?
Mun tabbatar da mun san su, MNLA ne.
Wato ƴan ƙungiyar ƴan tawayen mali ne?
MNLA,
Ya sakamakon wannan harin da suka kai, akwai waɗanda suka rasa rayukansu?
Mutum bakwai ne sun rasa rayukansu, manya ne, duka manya ne, amma akwai yara guda na shekara tara. Wallahi ba mu ji wanda matakin da soja sun ɗauki ba, sun ɗauki wanda su yi bansanin nan, sun kawo su mutum uku sun kai su Yamai.
A saman mine suka kai wannan harin, sun zo ne cikin motoci ko kuma a ƙasa ko kaga?
Bisa moto ashirin.
Bisa babur ne suka zo?
To shi ma shugaban kungiyar makiyayin arewacin yankin Tilibiri Abubakar Jallo ya tabbatar da cewa waɗanda suka kai wannan harin ƴan kungiyar ƴan tawayen arewacin ƙasar Mali ne MNLA.
Mutanen mun yi imani kowa ya ganin su fasu, akwai waɗanda suka kama suka ɗarme suka ba kashi wanda Allah ya sa ransu bai kare ba. Don sun gane su kuma sun hoda musu su wane ne. Manyan wanda suka yi attack din dun mun samu sunayensu. Mutane ne na MNLA. Ba wani shirme ne ko wani muna ana yin kariya bisa su ne. MNLA wanda ƴan tawayen Mali su ne.
To a gaida Yusuf Abdullahi da wannan rahoton. Wani jami'in soja a Burkina Faso ya ce an kama sojoji goma dangane da wani samaman da aka kai da asubahin ranar Juma'a wajen wani wurin ajiye makamai wanda ke wajen birnin Wagadugu. Wannan samaman da aka kai wurin adana makamai da ke Yamdi ya zo ne mako guda bayan da wata kungiyar ta'addanci mai alaka da Al-Qaida ta kashe mutane akalla 29 tare da raunata wasu kuma da dama, ciki har da wasu 'yan kasashen waje da dama, a wani otel ɗin Alatu da kuma wajen shan shayi da ke kusa. Mai magana da yawun sojin Willy Yumiogo ya faɗi jiya Asabar cewa dukkan mutane goma da ake zargin suna da hannu a samaman da aka kai wurin adana makaman tsaffin dogarawan tsaron fadar shugaban ƙasa ne. Ya ce an kuma kama wani shugaban addini. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya bar Afirka jiya Asabar yana nazarin jerin zaɓin da ke gabansa da zai iya amfani da su wajen kwantar da dambarwar siyasar Burundi. Mambobin kwamitin sun yi wata ganawa mai cike da takaici da shugaba Pierre Nkurunziza ranar Juma'a, inda ya ki nuna ko alamar sassauci game da watsi da ya yi da batun girke sojojin tabbatar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar Afirka ko kuma tattaunawa ta kwarai da 'yan adawa. Dole kungiyar tarayyar Afirka ta san mataki na gaba da za ta ɗauka. Tunda a yanzu an yi watsi da batun tura dakarun da ta bayar da umarnin a yi, abinda jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta gaya ma manema labarai kenan, bayan ganawa da kwamitin tabbatar da zaman lafiya da tsaro na kungiyar ta AU na tsawon sama da sa'o'i 2 a Addis Ababa babban birnin ƙasar Habasha. Shugabannin ƙasashen Afirka za su yi taronsu na shekara-shekara mako mai zuwa, kuma jami'an diflomasiyya sun ce za su zuba ido su ga abin da wannan taron zai haifar. Shugaban ƙoli na Iran Ayatollah Ali Khamenei na kiran da a kulla dangantaka ta kud da ta tattalin arziki da tsaro tsakanin Iran da China. Yana mai cewa dama Iran ba ta taɓa yadda da ƙasashen yamma ba. Khamenei ya gaya ma shugaban na China Xi Jinping yayin wata ganawa jiya Asabar a Iran na duba yadda za ta faɗaɗa dangantaka da ƙasashe 'yan ba ruwa na irin China, saboda Iran a ta bakinsa ba ta taɓa yadda da ƙasashen yamma ba. Shi ne na farko cikin wato da ya gana da Khamenei cikin shugabannin ƙasashe 6 da suka taimaka aka cimma yarjejeniyar nukiliya ta tarihi da Iran.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu barku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba baya da kurar da zaben jihar Bayelsa ya bari ne. Domin ko zaben bai tsaya ga tada rigima kawai ba a'a har da kashe-kashe aka yi. Yayin da gwamnatin jihar mai ci Sirike Dixon da hukumar zabe ta bayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben yace an kashe mutane. Amma kuma a waje ɗaya sai mataimakin Sweta General na ƴan sanda Dahiru Argungu yace kocin naka ba a kashe ba. Ga dai waye wanda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka dake yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya muna.
Matsalolin tsaro dai sun haifar da tsaiko a wajen zaben kodayake dai jami'an tsaro sun ce sun yi iya kokarin su wajen tabbatar da tsaron. Daga bisani dai jam'iyyar PDP da ta ci zaben a jihar ta Bayelsa ta ce an kashe mata mutane da dama tare kuma da jikkata wasu. Musa Siryaki Dixon shine gwamnatin jihar Bayelsa kuma wanda ya lashe zaben kujerar gwamna a jihar. Yace
everyone knows that in Southern Niger alone 5 people were killed. I was there myself. I'm not sure the DIG or the Commissioner of Police has been there to see what happened.
Yana cewa ne tabbas an kashe muna mutane kimanin 5 tare kuma da jikkata wasu da dama. Kuma na shaida domin ina wurin lokacin da abin ya faru amma ban san DIG ko yana wurin ba amma dai na tabbatar da Commissioner ƴan sandan jihar Bayelsa yana wurin. Haka kuma mun san an harbe mutanen mu da dama a karamar hukumar Brass kana kuma an kone gidaje to yaya za a ce ba ai hasarar rayuka ba. Daga bisani dai ma dauki matakin da ya dace.
And people were shot and killed in Brass. People were injured, houses destroyed in Brass.
Wani Musa Saidu masanin siyasar jihar Bayelsa ne kuma ya lura da irin kashe-kashen da suka afku yace
wannan kashe-kashe duk wanda aka kashe sai an faɗi sunan shi da inda ya fito da chairman ne yanzu mai ci na Ijo local government na Ekrim local government da kuma tsoho speaker shi ma asibiti a kwance wajen primarily inda ake wannan rigima. Ai kowa san wannan mutum Ogombos shugaban iska shine yake takakashe mutane. Duk mutumin da yace maka ba a kashe mutum ba anan a wannan zabe ai bai adalci ba lashi.
Dan takarar gwamnatin jam'iyyar APC Chief Timothy Silva da ya fafata da gwamnati Siryaki Dixon na PDP yace bai yadda da sakamakon zaben ba. Yayi zargin cewa an tafka magudi don haka ya lashi takobin daukar matakin da ya dace. Chief John Oyegun shine shugaban jam'iyyar APC na kasa shima cewa yayi.
The election has come and gone. We have very deep regret that there was so much blood unnecessarily.
Yace zaben jihar Bayelsa yazo kuma ya wuce mun rasa mutane da yawa kuma an zubda jini. Lalle muna da maganganu da dama da zasu taso. Rayuka da dama sun salwanta to sai dai kuma jami'an tsaro sun ce ba a kashe kowa ba. DIG Hashimu Salihu Argungu shine babban mataimakin Inspector General na ƴan sandan Najeriya da aka turo jihar Bayelsa domin kula da tsaro a wurin zaben yace
sunana Salihu Hashimu Argungu Inspector na ƴan sanda mai kula da koyarwa amma ni ne aka turo nan jihar Bayelsa wajen jihar Kazabe. Kun tambaye mu mun ji an ce an kashe ƴan sanda an kashe sojoji duk ƙarya ne ba ɗan sandan na kashe kuma an ce wa NYSC an kama su aiki dinakin nasu babu wanda an kai mun bai cika mun abana babu wannan masu kamar akwatin zabe an yi a zo a yaga takardu ko a buge abin nan wurin ko sai a kama su muna da irin waɗannan suna ko yana aka sassada suna asibiti yanzu wannan na adda ne sauransu ba abin daga ba su ma suna muna bincike akan su.
Haka ma a can jihar Niger an kammala zaben ƙananan hukumomi ne. To dama duk inda aka yi zabe sai kaji wani ya koka wani kuma ya murna kamar yadda muka ji a zaben jihar Bayelsa. To bayan an kammala zaben ƙananan hukumomi da aka yi a jihar Niger din gwamnatin jihar ta ce zabe yayi kyau kamar yadda commissioner yaɗa labarai Jonathan Batsa ya shaida wa wakilin sashen Hausa Mustapha Nasir Batsari.
Kuma jama'a suka tsaya suka tsare akwatinsu suka je hukuriya suka tsare akwatinsu aka kasa aka raba ba inda ba kai akwati ba. To zo in gaya maka tsohon gavana na da kure ya haɗi zaɓe ƙohon gidan shi mace ta kada shi zai zo ya gaya mana cewa ba zaɓe ba ko ba ka da sane cewa kure ya zaga jihar Niger duka ba su da abin da za su gaya ma jama'an jihar Niger mulkin da suka yi na shekaru 16 mulki ce ta al'umma jama'a adalci ba
amma
to ba su da abin da za su ga ma jama'a musu sake zaben su
honorable kaman karamar hukumar Rijau da Agwara duk bayanan sun zo mana cewa ba su ma ga akwatunan zabe ba wasu wurare
duka an kai akwatunan zabe
ya ba gansu ba
an kai to ya ba za a gansu ba ya mu muka ci zaben zo in ga ma
duk inda suka yi cewa jami'an kun suka cika akwatun
ka karata ƙarya ba wannan ƙarya ce suke yi sun hadi zabe su amince sun hadi zabe mutanen jahar Niger sun gaji da PDP ba PDP kuma maciji ce mai kai bi mu mun kashe macijin sai kan gudan ya tashi yana ganin kamar zai iya tashi amma yanzu wannan zaben da muka gama na kama kananan hukumomi to yanzu macijin nan ta mutu
amma zanar bu ya za a ce gaba ɗaya ba jam'iyyar ta ci ko karamar hukuma
ba yaya za su yi tici jama'a ba su zabe su ba ta yaya za su yi
ba wanda ba a zabe
ba a zabe su ba ba a san su sun gaji da su sun gaji da ƙaryan su sun gaji da satan su sun gaji da cutan su
amma me yasa ba ku bari an yi amfani da katrida ba
a ka kuma ka dauko wata magana daban
to ha kuma Mustafa ya tattauna da shugaban marasa rinjaye na majalisar dokokin jihar Niger Bello Agwara akan kokawar da jami'iyar su ta PDP ta yi cewa zaben na kananan hukumomi ba komai cikin sa illa magudi da fin karfi shi ma ga abin da yake cewa
ya kamata a dubi sharuɗoɗin abinda doka ya ce na demokradiya a ban mutane su zabi abinda suke so wannan ba zabi akai ba tsabagen ni a tuna a gani na fashi akai me yasa ya zama fashi saboda me ya kamata kananan hukumomin 25 kamar yanda aka yi Agwara kusan mazabu kananan mazabu 30 ba kai akwatunan zabe ba bayan haka commissioner na land ya kai sojoji sun kai kusan 60 da yan sanda ana ta bugun talakawa ana koran su ba wanda ma yaga akwatunan zabe haka an kasu dubi wayan su mazabu irin Rijau in ka je irin Magama haka akai an ki kai akwatunan zabe balantana a bar talakawa su jefa ƙuri'a akan abin da suke so don haka mu wannan ba zabe bane inda ma sun sani kawai su yi nadi kawai su ce sun nada kananan hukumomin su don haka idan ka dubi zaben gabaki ɗaya ranar Asabar gabaki ɗaya local government guda 25 akwai irin wayannan abubuwan wayansu ma inda aka kai akwatunan zabe PDP jam'iyyar PDP ta ci councilolin sa amma an juya an karbe wayansu sun ci local government chairman din su an juya an karbe idan kai magana sai a ce ai abinda kuke yi ne shekara 16 to a lokacin da kake sata ka samu dama ka zama barawon da kake son kai gyara ba sai kai gyara ba sai ka koma kuma wai barawon sai koma yana fashi to mu muna ganin kawai mutanen nan su sun ce adalci APC sun zo canji banga canji a ciki ba wannan sun sa mutane ma sun kyamace jam'iyyar APC sannan kuma dan sanda in baka misali kamar ma DPO na Agwara gabaki daya kudi aka bashi ya bazan yan sandan sa yan sanda ne ma suke daukan akwatin
sai kana da shaidan kudi aka bashi
a muna da wannan shaidan
to daga jihar Niger sai kuma jihar Sokoto inda muke kawo muku takon sakan zaben kananan hukumomi da ake yi musamman na karamar hukumar Sokoto ta Arewa wanda wasu so kwashi kwanaki da dama suna zaman dirshan domin gadin kur'ar da suka ce sun jefa ga dai wakilinmu na Sokoto Murtala Faruk Sanyina da ke bin diddigin wannan lamarin
sunana Aliyu Hali shugaban mazaba saken adar gidan Agwai Sokoto na local government
shin wai har yanzu zaman me kuke yi a nan wurin
muna nan muna zaman dirshe muna tsaron ƙura'amu yau muna da kwana 67 muna tsaron ƙura'amu kun ba za mu daga ba insha Allah yan an shekara sai lokacin haƙin ƙura'a nan
an kai wannan lamari a gaban kotu me yasa kuke ci gaba da tsaron ƙura'amu har yanzu
a to ai kotu ba za mu bar jin zaman mu sai lokacin da kotu ce a to haƙin ƙura'a to na dama ƙura'amu ita a mutuncin mu tun zabe na an kai kuma mun ci zabe amma ba kira ƙura'a ba to don haka mun kuma shi ne muka zaman dirshe nan office muna nan tsaye da ƙura'an sai lokacin da an ka ba da umarni ɗauko ƙura'a na ƙirga sannan zama zai ƙare amma muna nan tare mu ringa
me yasa kuka gane cewa kun ci zabe tunda ka ce ba ƙirga ƙuri'u ba
ai daga yawan ƙuri'un mu dan ɗan takar namu sun lanka nasu biyu ai ga naka ce sun kata da fitina suka ya ga bani ƙuri'u su ma sun tabbata da ƙuri'un mu sun lanka nasu biyu bisa ga wannan shi amma da sun ka yaki ƙuri'un to tun lokacin da aka kawo mu ko muna nan muna jira sai lokacin da an ka ba da umarni a ƙirga ƙuri'un nan san za mu daga wurin
shi wai ya zaman naku yake anan shin zama kuke in dare ya ku tafi ne ko ku ya abin yake
ha ina alaji ai babu dare babu rana 24 hours na duty gare mu akwai masu dutin sahe zuwa azhar akwai masu azhar zuwa isha'i akwai masu isha'i zuwa subahi na sahe babu sadda akalla ba ka samu mutum 100 ko 70 wurin ga in ma irin yamma tai kana ya samu mutum 200 wurin nan duk masu tsaron ƙuran ne
amma na gane ku haka da yawan ku haka kullu haka kuke ko yanzu ne wasu ka zo
a ina alhaji kullu haka muke ai wani lokaci ma an kai daidai da ma da ma ka tsaya nan da awa guda wayan sun ka ita so daga so za ka ga sama ga mutum 300 wurin nan
to amma kuna da tabbacin ƙuri'un da kuke gadi hayan suna nan ba a taba su ba
sai ka ƙuri ai kuwa jin bai doka su muna nan tsaye da ƙuri'un mu daren muna nan tsaye muna nan tsaye da ƙuri'un
yaushe za ku bar wannan wurin
a babu rana babu da zama wurin sai da aka kira ƙuri'un in ko mun shekara wurin ka ba za mu bar wurin nan ba sai lokacin da aka ɗauko ƙuri'un san zan bar wurin nan
to menene fatan ku a yanzu
a mu to fatan mu a yi mana adalci tunda mun kai kotu to kotu zabar umarni a zo a ɗauki ƙuri'un mu a kirga mana a hudu dan takara mu mai jama'a honorable Abdullahi Ahmad shine dan takara wanda mun ka zaba wannan shine Buhari Sokoto wannan shine gure mu Buhari Sokoto a bahi Sokoto nos dan ya cigaba da al'umma aikin da doko musu
tun farko wai me yasa kuka shiga wannan zaman dirshin ne
abin sa mun shiga zaman dirshin saboda mu tun da muka siyasa bamu taba samun dan taliki wanda kawo al'umma aiki ba ina da Abdullahi Hassan yayi aiki to yayi aiki kuma mun riga mun zabi Abdullahi Hassan kuma mun tabbata ci zabi to saboda wasu manyan gari waɗanda ba su son a wata laka aiki ba su ci gaban al'umma suka turo wani area boy ya to yage mana ƙuri'u to mu kun bisa ga wannan na yasa mun ka to mun ka tsare ƙuri'un mu ba za mu daga wurin nan ba
to ma saware yau kuma anan shirin zai diga aya yanzu amadun wakilan namu da suka hada Lamido Abubakar Mustafa Nasir Batsari da Murtala Faruk Sanina sai Cubahiru Jodone wanda ya daidaita sautin shirin ni madugon shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman.
Stoci a kasar Kamar sun fara gadin musulmai a lokacin da suke ibada, yayin da su ma musulmai ke gadin kristoci a lokacin da suke ibadunsu a cocicoci. Wannan tsari na mu gudu tare mu tsira tare ya samu asali ne bayan da aka kai hari a karo na biyar akan wani masallaci da ke kusa da iyakar kasar ta Kamar da Najeriya. Rotani dai na nuni da cewa kungiyar ta Boko Haram ba wai tana kai hare-hare ne kawai akan makarantu da kasuwanni ba. Har ma da masallatai da cocicoci lamarin da ya sa 'yan ƙasar suka fara haɗa kansu. Dangane da wannan lamari ga fassarar rahoton Moki Edwin Kinzeka da wani ɓangaren rahoton Muhammad Awal Garba dukkaninsu wakilan muryar Amurka a Kamaru. Wannan kiran sallar asuba ne a wani masallaci da ke yankin Mazogo akan iyakar Kamaru da Najeriya. Yayin da musulmai suke sallah, wasu 'yan banga na tsare da kofar shiga masallacin, inda sukan hana duk wani da basu amince da shi ba shiga wurin ibadar. Daga cikin waɗannan 'yan banga akwai Jacques Mabali, mai shekaru 55, kuma mabiyin ɗarikar cocin Evangelica ta Lutherance a Kamaru. A cewar shi, ya fito yin gadin ne bayan shugabannin cocin su suka nemi su kawo ɗauki domin kare musulmai a lokacin da suke sallah.
Ya ce ina yin wannan aiki ne domin ƙasa ta samu zaman lafiya. Ina ganin yin haka kare ƙasa ne tare da kare al'ummar da ke cikin wahala. Domin abin da kai ci ne a yau a ce Kamaru ta tsinci kanta a cikin wannan hali.
Ibrahim Mukhtar, wani matashin musulmi ne a yankin na Mazogo, ya kuma ce su ma sukan kewaye cocicoci domin kare abokanansu kristoci daga mahara.
Ya ce ba kawai ina addu'a ne Allah ya kare Kamaru daga hare-haren Boko Haram ba, na kan fito domin kare cocicoci saboda musulmi da krista 'yan uwan juna ne, wasu daga cikin 'yan uwana kristoci ne, wasu kuma musulmi ne. Muna aiki ba dare ba rana domin kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci.
Tun kusan shekaru uku da suka gabata ne kungiyar ta Boko Haram wacce ta samo asali daga Najeriya ta fara kai hare-hare a ƙasar ta Kamaru, inda take kashe mutane tare da kwashe dukiyoyinsu da ƙona makarantu da kasuwanni. An kafa ire-iren waɗannan ƙungiyoyi na 'yan bangan ne domin su taimaka wa hukumomin tsaro na ƙasar, bayan da hare-haren Boko Haram ya fi karkata ta hanyar yin amfani da ƙananan yara wajen tada bama-bamai a farkon shekarar da ta gabata. Dangane da irin wannan haɗin kai da aka samu tsakanin mabiya addinan biyu, gwamnan Arewa mai nisa mijin Yawa Bakari ya jinjina wa musulmai da kristoci saboda 'yanwartakar da suka nuna da kishin kare ƙasarsu, inda ya kira ga sauran yankunan ƙasar da su yi koyi da su. Gwamnan ya bayyana hakan ne a lokacin wani taron manema labarai da aka yi.
Cette mesure qui a consisté pour les chrétiens à sécuriser les lieux de culte Mun yaba wa jama'ar garin Mayosa ba a duk lokacin da musulmai suke gudanar da sallar su, kristoci ne suke gadin su. Haka ma idan kristocin suna gudanar da ibadun su a cikin cocin su, musulmai ne suke gadin su. Yace wannan shine yake nuni da cewa akwai kauna a tsakanin su. Ya ci gaba da cewa yana fata irin wannan halin zai dore a tsakanin yan garin na Mayosa ba, kuma kowane dan jihar ta Arewa mai nisa zai yi koyi da irin wannan domin gamawa da ƴan tsageran Boko Haram.
Dangane da harin da aka kai a yankin na Arewa mai nisa a baya-bayan nan, gwamna Bakari ya lissafa waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka jikkata.
Monsieur Abdul Mahamad ke decédé, Monsieur Omar Malum également décédé, Monsieur Omar Dougouji ke décédé, Monsieur Mahamad Yakubu.
A halin yanzu akwai mutane guda biyu da suka ji munanan raunuka suna asibitin garin Gwaza. Mutu kwakwai rai kwakwai, kuma akwai dan banga mai suna Baba Ummate wanda shine ya rungume dan kunan bakin waken, shi ma harin ya ritsa da shi, inji gwamna mijin Yawa Bakari. Gwamnan ya ci gaba da cewa mun samu izini daga shugabannin mu domin mu gudanar da taro da sarakunan mu da limaman mu da lawane-lawanan mu domin mu sake sabon salo na inganta tsaro.
Hukumomi a ƙasar ta Kamaru sun ce mayakan na Boko Haram sun maida hankulansu ne wajen kai harare a wuraren ibada saboda kassara ayyukansu da dakarun ƙasar ta Kamaru da takwarorinsu na Najeriya suka yi. Ita dai ƙasar Kamaru na da yawan mutane miliyan 23,700, kashi 40 daga cikinsu kristoci ne, yayin da musulmai ke da kashi 20, sannan masu addinin gargajiya suka mamaye sauran kashin.
Wannan fasarar rahoton Moki Edwin Kinzeka kenan, hada da wani bangaren rahoton Muhammad Awal Garba, dukkaninsu wakilan muryar Amurka a Kamaru. A madadin Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
To, an kafa dokar hana zirga-zirga a birnin New York na Amurka da kewayensa tun daga jiya Asabar, ta yadda hukumomi suka sa komai ya yi tsit a wannan birni mafi yawan mutane a Amurka. A daidai lokacin da guguwar dusar ƙanƙara da ke addabar yankin gabar gabashin na Amurka ke ta ƙara tsuma. Duk da hasashen cewa ingantuwar dangantaka tsakanin Amurka da Iran ta sa babbar kawarar ta Amurka Saudiya na jin an ci amanarta, ba a ga wata alamar rashin jituwa jiya Asabar ba, yayin da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da jami'an Saudiya da na wato jami'an sauran ƙasashen Larabawa. Mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya gaya ma Turkiyya jiya Asabar cewa Amurka na sane da cewa kungiyar kurdawa ta PKK na da hadari ga Turkiyya kamar yadda kungiyar ISIS ke da hadari ga kasar, duk kuwa da goyen bayan da Amurka ke baiwa dakarun kurdawan da ke yaki da masu ikirarin yin jihadi. Mutanen yankin Talaberi da ke yankin Jamhuriyar Niger sun yi korafin cewa ana ta kai musu hari daga ƙasar Mali ba tare da an kai musu ɗauki ba. Wani jami'in soja a Burkina Faso ya ce an kama sojoji 10 dangane da wani samaman da aka kai da asubahin ranar Juma'a wajen wani ajiye makamai wanda ke wajen birnin Wagadugu.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.